يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fitowin rahma. Shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Kuma ana iya aiko da waɗannan sakonnin tambayoyi ne dai kamar yadda aka saba ta hanyar sakon karta kwana na wayar hannu, wato SMS ta kan lambar waya 0805554443 da kuma 0701778642, sai kuma 0703604455. Haka zalika za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin da ya kan adireshin email na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci, a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana faɗa mana cewa الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda aka fitar da su daga gidaddajin su ba dan wani abu ba sai dan sun ce Allah ne ubangijinmu. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, ba dan Allah subhanahu wa ta'ala yana bada kariya ta hanyar mutane ga wasu su hana wasu mutane wato cutar da wasu ba. Lahuddimat sawami', da an rushe sawmo'i na abin ruhbanawa da suke bauta, wato da an rushe ɗakunan masu bauta. La huddimat sawami'u wa bi'un wa salawat, da biya da cuci-cuci na masu addinin Nasara wa salawat, da kuma guraren addinin Yahudawa wa masajid, da masallatai na musulmi. Wala yansuranna Allahu man yansuruh, kuma lalle Allah zai taimaka ma wanda ya taimake shi. Inna Allaha laqawiyyun aziz, lalle Allah tabbas mai ƙarfi ne kuma gagara bado. Allazina in makannahum fil ard, sune waɗanda idan muka tsayar muka kafa su a doran ƙasa muka ba su iko a ban ƙasa. Aqamu ssalata, za su tsaya da sallah. Wa atu zakata, za su bada zakka. Wa amaru bil ma'ruf, za su yi umarni da kyakkyawan abu. Wa nahaw anil munkar, za su hana mummuna. Wa lillahi aqibatul umur, kuma ƙarshen al'amari mai kyau yana ga Allah. A wannan ayar Ubangiji subhanahu wata'ala yana mana maganar asbabun nasr, a ciki ya faɗa mana asbabun nasr, abubuwan da za su sa mutum ya samu nasara ko mutane su samu nasara ko wata al'umma ta samu nasara. Nasara dai wani abu ne da kowace al'umma take bukata, kowace daula, kowace ƙasa tana so ta ci nasara, kowane mutum yana so ya ci nasara, kowace ƙungiya suna so su ci nasara. Dukkan wani wanda yake yin wani abu so yake ga yayi nasara cikin aikin da yake yi. To amma kowa da irin hanyar da yake bi wajen ya samar wa kansa nasara. Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan ayar ya ba mu wata hanya guda ɗaya wacce ita ce za ta samar wa kowa ne yake neman nasara ta samu masa nasara. Shi shine wala yansuranna Allahu may yansuru, lalle Allah zai taimaka ma wanda ya taimaka masa. Idan muka kula da wannan jumla wala yansuranna Allahu may yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz, za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya karfafa wannan magana tashi bil mu'akkidat al-lafziyya da kuma al mu'akkidat al-ma'nawiyya. Al mu'akkidat al-lafziyya za mu ga akwai lafuzza da Allah ya amfani da su a cikin ayar waɗanda suke ƙarfafa ita maganar, cewa magana ce ƙarfa. Na farko akwai al-qasam, akwai rantsuwa, sannan rantsuwan nan aka ƙarfafa ta da lam, sannan aka ƙarfafa ta da nun at-tawkid, wala yansuranna Allah. Ayyada kaddara magana take wallahi la yansuranna Allah man yansur. An ƙarfafa maganar da rantsuwa, wace ne aka shafe ta amma aka bar wani abin da yake nuna ta, shine wannan lamun din. Wannan lamun din na tawkid ne. Sannan ga kuma nunu tawkid a ƙarshe, wala yansuranna Allah, lalle tabbaci haƙiƙa Allah zai taimaka wa man yansuru, wanda yake taimaka, wanda ya taimake shi. Sannan kuma ya ƙarfafa abin ta fuskar ma'ana, shine Allah ya ƙarshe ce inna Allaha laqawiyyun aziz, lalle Allah tabbaci haƙiƙa ƙarfa ne, wato yana da ƙarfin da zai iya taimakon wanda zai taimake shi, yana da ƙarfin da zai ba da izza ga wanda, yana da izzar da zai ba wa wanda ya ga dama izza. Wanda Allah subhanahu wataala ya taimakawa shine yake cin nasara, wanda Allah subhanahu wataala ya bashi izza shine yake samun ɗaukaka, babu ƙasƙanci, babu rauni tare da wanda Allah subhanahu wataala ya kasance tare da shi. Domin Allah shine ƙarfa, shine kuma mai gagaraba dau, shine wanda yake da ƙarfi kuma shine yake da izza. Sannan babu ƙarfi, babu izza ga wanda Allah baya tare da shi, saboda ya rasa wanda shine al-qawiyyul aziz, shine qawiyyun aziz, shine Allah. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa ka taimaka masa in kana so ya taimaka maka. Watakila wani ya ce ya Allah subhanahu wataala bayan ya ce inna Allah laqawiyyun aziz, lalle Allah ƙarfa ne kuma mai izza, gagaraba dau ne, kuma a ce yana neman taimako, wani zai ce to ai kamar a cikin ayar kamar akwai wani abu tufka da walwala, ya za a ce Allah ya taimake shi kuma a ce shi ƙarfa ne mai gagaraba dau. Abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wala yansuranna Allah man yansuru, wanda ya taimakawa Allah, shine taimakawa addinin Allah. Taimakawa addinin Allah shine taimakawa, wato taimakawa wajen yada addinin Allah subhanahu wataala ta hanyar yada abinda Allah subhanahu wataala ya saukar al-Qur'anin sa ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar da shi. Taimakawa musulmi a duk inda suke buƙatar taimako, bawa abinda suke bautar Allah da shi, wato abinda suke na bauta kariya, kada a bari cewa a rusa musulmi abinda suke yi na bautar Allah, a rusa musu abinda suke yi na shari'a. Taimakawa wannan shine taimakawa Allah. Idan ka duba sai kaga cewa ai shi Ubangiji subhanahu wataala a ƙarshe kanka ka taimaka ba shi ba, tunda abinda ya saukar maka na shari'a ya saukar maka ne don maslahar kai kanka, ba don maslahar sa ba shi. Abinda za ka yi na bautar Allah, na tsayar da umarnin da kyakkyawan abu da hana mummuna, duk za ka yi shi ne don kai zai amfana, kai da kake rayuwa a doron ƙasa, kuma kai zai amfana a ranar gobe kiyama, ba shi zai amfana ba. To amma Ubangiji subhanahu wataala ya kirawo abin taimakonsa don ya ƙara maka ƙarfin gwiwa, kamar a ciki akwai zaburarwa, ce abin nan da kake ka taimaka wa Allah. To idan kai masoyin Allah ne, ka ji an ce abin da za ka yi taimakon Allah ka yi, sai ka ƙara zabura. Duk da cewa a haƙiƙa Ubangiji subhanahu wataala baya buƙatar wani agajinka ko tallafinka ko taimakonka, to amma ka kira abin taimakon Allah don ka ƙara zaburar da kai. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna idan kai wannan kuma shi ma zai taimaka masa, zai taimaka maka, wanda taimakonsa ɗin nan wanda ya kirawo nasara ita ce gayar abin da kowa yake so ya cimma. Duk wani fafutuka da kowa yake ciki kore yake ci nasara, idan daula ce, wato ƙasa ce, da shugabanninta, kan shugaban ƙasa har zuwa ƙaramin wanda yake aiki cikin wannan ƙasa, so ake a ga an cimma wani abu na nasara ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar zaman lafiya, ta fuskar soja, ta fuskar menene, duk dai so ake a ga an samu an yi nasara a kowane ɓangare na rayuwa da aka sako gaba. Haka nan mutum a cikin harkar kasuwancinsa so yake yi nasara, so yake ga cewa a kasuwancin sa da yasa a gaba abubuwa suna ta gaba suna ta fadada suna ta ƙara kyau abin da yake so ya ga ya samu kenan me neman ilimi so yake shi mai nasara daga cewa abin da ya sa a gaba din yana so ya iya ya ga ya iya ya kware yayi suna a kansa kaga nasara yake nema a cikin sa haka kowa za ka ga cewa so yake ya samu nasara a cikin abin da yake to sai Allah subhanahu wataala ya ce to duk wanda yake son ya samu nasara a cikin abin da yake in taimaka masa ya samu wannan nasara to ni ma ya taimaka mun a cikin addini na ya taimakawa Allah subhanahu wataala ya taimakawa addinin sa da masu addinin in yayi haka to shi kuma Allah zai taimaka masa ubangiji subhanahu wataala sai ya fasa wannan bayani karara na taimakon Allah din shine ce allazina in makkannahum fil ard aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar shiwa lillahi akibatul umur sune wadanda muka basu iko muka basu wata dama a bayan ban kasa sarauta mulki kowane iri babba da karami muka basu aqamu ssala za su tsaya da sallah duk wani abin da zai taimaka wajen kiyaye farillan abin da kiyaye ibadar sallah za su taimaka tun daga gina masallatai da kula da su da umarnin mutane a yi sallah da kula da sallah da tsayar da sallah da kiyaye lokutanta za su ga sun yi wannan wa atu zakka kuma za su bada zakka za su fitar da haƙƙin Allah da yake cikin dukiyar su za su yi umarni su ga cewa an fitar da haƙƙin Allah ba su bari haƙƙin Allah ya su zarta ba na dukiya za su taimaka ma bukata da abinda Allah ya ba su sannan wa amaru bil ma'ruf kuma su yi umarni da kyakkyawan abu duk wani abu mai kyau da suka gani ana sakaci a kansa su fito su yi umarni cewa ana ambar kaza fa a dawo kansa abu kaza da ake da ba a yi abu ne da Allah yake so a dawo a yi shi sana wa nahaw 'anil munkari za su hana mummunan abu duk wani abin da suka ga ba shi da kyau kuma ana yin sa za su fito su tsawatar za su fito su hana za su dauki mataki akan su ga wannan abin ya dakata to wanda yayi wannan shine wanda ya taimaki Allah shine kuma Allah zai ba shi nasara shi yasa Allah karshe ce wallahi akibatul umur dukkan karshen al'amura da yanzu Allah za su tiki ko menene yana hannun Allah subhanahu wataala shine mai rigi ko wani irin dabaru za ka ɗauka wajen ka cimma nasara a cikin abubuwan da kake fafutuka to ƙarshen al'amarin da sai ya koma ga Allah sai idan Allah subhanahu wataala ya ga dama ka samu wannan abu in bai ga dama ba duk yadda ka so duk yadda kake da dabara duk yadda kake da ƙarfi duk yadda kake da mataimaka da masu kawo maka tallafi da agaji to ba za ka iya samun cin nasarar wannan abu ba saboda ƙarshen al'amarin da yana ga Allah shine wanda yake bayarwa to kuma gashi sharadin da ya sanya ko kuma ga yadda yake zaburar da kai cewa ka taimaka masa shi ma zai taimaka maka cin ba wannan nasara wannan shine abinda duk a yanzu kowa yake nema kuma gashi nan ubangiji subhanahu wataala yana tallata hanyar da za a same shi duk wani abinda aka sako gaba mai mulki da zai hauka kujerar mulki yana so yayi nasara akan kujerar sa a sawa'un babbar kujera ce ko karamar kujera ce dan kasuwa yana so yayi nasara a cikin harkar kasuwanci sai mai ilimi ko mai neman sa yana so yayi nasara a cikin abin da yake na ilimi to ga hanya nan da Allah subhanahu wataala ya faɗa idan ana so a samu nasaran nan to a taimaka wa shi ma addinin Allah duk wani abin da aka sani zai cutar da addinin Allah subhanahu wataala a ga an kokari kada a bashi dama ya ci gaba kokarin a toshe shi a yi kokarin duk wani abin da aka san addinin Allah ne yana neman ya mutu to a raya shi a taimaka wa dukkan wani musulmi wanda yake buƙatar taimako gwargwadon hali to wannan shi zai sa a cikin duk abin da aka sako a gaba a samu nasara wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz Allah ya samu dace
to amin sum amin malala ya saka da alkari ayo tambayar mu ta farko ta zo ne daga mai furaran mu da ke cewa mallam shi ma'aikacin karamar hukuma ne bangaren tara kudin shiga yace ba su da takamaiman albashi sai dai in sun karbo haraji su dauka a ciki shine yake tambayar shin hakan ya halatta
to kaga yanzu ba zan san tsarin ba shi tsarin ya bada abu da cewa in kun karbo ga sarcin din da za ku samu a cikin duk abin da kuka karbo na haraji idan tsari ne da aka yi muku cewa in kun karbo naira 10 kuna da naira 2 a ciki ko naira 3 a ciki akan wannan kuke tafiya to wannan kaga wani abu ne ai almuslimuna ala shurutihim ko in sharadi da ita gwamnatin da take karbo wannan dukiya tana yi wa mutane aiki da ita cewa ku da kuke aikin kuna da kaza fasance da aikin ku shikenan wannan shine albashin naku in ba ku karbo ba ku kai bacci a gida shikenan ba ku da shi wannan jingaci akai da ku kuna yi haka in kuma kuna da albashi amma gwamnati ba ta ba ku sai kuke zara a ciki to kaga wani abu ne wanda ya kamata a zauna a gyara ba za a yi ba ka kofar cewa kai tuka zara ba don ba a san wa me za ka zara ba ka yi zara fiye da ma haƙƙin da yake kanka kuma kuɗin da na al'umma ne da aka karɓa shi wannan haraji da za ka karɓa asali za a karɓa ne don a yi mutane aiki da shi mutanen da aka karɓa su za a yi wa aiki da shi to in ya zama kana zare musu ba kuma ba haka ne sharaɗin ba to kaga akwai matsala.
To sai Bala Alhassan shi kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya musulunta yana da mata fiye da hudu?
Shine sai ya zabi hudu ya sauke wa sauran.
Shi kuma Ya'u Muhammad yake cewa mallan ya bi liman sai liman din ya rafkanuwa kafin ya fara bin sa sai kuma ya ba'adi shin shi ma idan ya ci ko sai ya yi wannan ba'adin?
Zai yi ba'adi tunda yana tare da liman da abin da ya shafi liman ya shafe shi saboda in ya sallama sai ba'adi.
Shi kuma ne ce shi mallan karfe 7 na safe lokacin walha ya yi?
Ba za a iya kayyade ta da 7 ba ko 6 ko kaza da agogo saboda wani abu ne da yake caccanzawa abin da ake so kafin ka yi walaha ka tabbata cewa rana ta futo ta yi haske ba tana jajajanta ba ta yi haske idan ta yi haske to shikenan ana san ita wahala ma a dan daga ta har ya kasance ta fara dan ranar ta fara zafi in lokacin zafin rana ne ta fara zafi an fi santa a wannan lokacin shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awwabin hina tarmudul fisal tarmudul fisal shine kananan ƴaƴan raƙuma da za su fito a lokacin za su ji zafin ta to lokacin ne aka fi san ayita amma da zarar rana ta fito ta yi haske to kana iya farawa daga wannan lokacin kana iya yin sallar ka ta walha a wannan lokacin ita ce salatul shuruq din ne to amma in ka ce karfe 7 to karfe 7 din nan yana iya canzawa lokaci zuwa lokaci don haka ba za ka kayyade shi da agogo ba.
To sai wannan sakon shi kuma yake cewa mallan sanya wa yaro suna Mahfuz baya nuna tazkiya daga Mujahid Durai.
Ba wani tazkiya a ciki Mahfuz Allah ya tsare shi addu'a ce.
To sai Abdullahi mallan shi kuma yake cewa mallan ya fi shekara 2 idan zai yi tahiyya yana tsayawa iya salihina saboda haka wani malami ya faɗa masa shin ya matsayin sallolinsa da ya yi?
To wannan ba malami ba ne wani dai jahili ya faɗa maka amma ba malami ba. Malami ba zai ce iya salihina kawai ka tsaya iya nan ba ka gama tahiyya wanda ya gaya maka wannan to ka ce masa malami ka ce wani jahili ya gaya mu. So sallolin da kai a baya shi kenan. Amma daga lokacin da ka fahimci ba haka bane ka gyara in kuma ka yi da gangan to ka bata sallah ka saboda tafiyar farko wajibi.
To sai Sarachi shi kuma yake cewa mallan yaya hukuncin yin sakiya?
Sakiya akhiru dawa ne sai idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta al'ummarsa sakiya ma'ana sai idan irin an bi dukkan wasu hanyoyi na magani ba a samu yadda za a samu warakar wannan ciwon ba sai ta hanyar sakiya din to shikenan sai a yi amma a karan farko ba a san yin sakiya.
Adin Muhammad Rijiyar Zaki shi kuma yace ya halatta mutum yayi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ban daki?
Ba dalilin da yasa yayi salatin a ban daki bace sunan Allah a ban daki ko wani abu nan wani abu na zikiri a cikin ban daki ko na karatu alqur'ani sai ya bari sai ya fito.
To shi kuma ne ce ya halatta uwa ta mallaki gadon 'ya'yanta?
Ba wanda aka halatta wani ya mallaki gadon wani Allah da ya raba ya faɗi kowa nashi ita uwa an faɗi nata uba an faɗi nashi so ba za ta ce ta cinye musu ba a haka in haka ne to mai amfanin rabawar sai a ce a bar mata ita in ta ga dama ta san musu in ta ga dama ta hana su.
Jamaluddin Burin shi kuma yake cewa mallan wai sarkinsa ne ya gan shi yana koyarwa islamiyya sai ya ji daɗi a ransa shin hakan ya ɓata niyyarsa?
Da farko ya yi dama yana da kyakkyawan niyya da aka yi wani abu kuma ya ji daɗi wannan baya ɓata maka aiki ka yi aikinka da kyakkyawan niyya don wani ya yabe ka kuma daga baya ka ji daɗi ko ya ka gan shi ka ji daɗi da yawan nan ba zai ɓata maka aikinka na asali ba sai dai tun farko daman ka yi don ya gan ka ne to ka ga a shi tun farko daman can ba kyakkyawan niyya.
To sai Maryam Abba take cewa mallan baƙonka annabinka shin wannan hadisi ne?
A'a wannan ba hadisi bane kuma ba yadda za a yi baƙo ya zama annabi haƙƙinsa ya fi haƙƙin baƙo haƙƙin annabi haƙƙi ne da idan ka bar shi zaka iya ka kafirta ka bar musulunci amma ba ko dan baka haƙƙi sa baka bar musulunci so ba ita kanta maganar ba miƙe take ba daidai take ba
sai wannan yake cewa hadisi ya nuna idan kare ya lashi abu sai an wanke sau bakwai shin idan jikinsa ne ma ya ya lasa hakan za a yi
ma'ana idan jikin mutum ya lasa
idan jikin mutum ya lasa
eh to wannan ga waɗanda suke ganin najasa ne wanda kuma ba dalili da yake nuna najasa saboda najasa aka ce a wanke wanda suka ce najasa ne za su ce a wanke saboda najasa in ta taba jikinka dole ka fita kawar da ita amma magana mafi inganci shine ba saboda najasa bane ko daga baya abinda aka gano cewa akwai wata bacteria ne da take cikin yawunsa in yayi lallage tana sauka to wannan viruses din da ba za su mutu ba sai ta hanyar sa kasa an yi wannan wankin sau bakwai shine da yasa aka ce a wanke to kaga bacteria wannan ba ita ce najasa bane bacteria daban najasa daban so haka ba za a ce ka wanke saboda najasa bane
to shi kuma wannan mai tambayar yake cewa mutum ne ya aure mace sai kuma ya same ta da juna biyu shin me ya kamata yayi
to in ya ga zai rike ta haka shikenan in kuma ya ga wanda ta yi ciki a waje kuma ta rufa masa har sai da aka yi aure to wannan ba matar zama ba ce zai iya sakinta wannan ya rage zaɓinsa aurensu yana nan wannan ciki ba zai ɓata musu aure ba sai dai idan ya kasance cikin na wani ne mijinta wato wani miji ne da ita ta ɓoye cikin ta yi aure a matsayin ta gama idda to kaga ba ta gama idda ba kenan ta yi aure amma in ciki ne na shege wato irin ta hanyar banza ta same shi to nan istibra'i ne ta kamata ta yi istibra'i rashin yinsa baya bata aure in aure tana da ciki ba zai ce auren bai yi ba sai dai kawai wasu malamai sukan ce kai ya kusance ta sai ta haihu wasu ma daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i yana ganin cikin ai bai da wani alfarmar da har za a kaurace mace saboda shi almuhim dai aurensu yana nan kuma ya rage zaɓinsa in ya ga cewa wannan mata da take ɗauke da irin wannan ƙazanta a rayuwarta ba mace ba ce da zai zauna da ita ya sake ta shikenan in kuma yana ga kamar a yanzu watakila ta yi nadama ta tuba sai rike ta wani ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne cikin musnad na Imam Ahmad cewa inna imra'ati la taruddu yada lamis matata ba ta tunkuɗe hannun mai wato mai kawo mata shafa to kamar ba ta da kamun kai annabi ya ce da shi tsallika sake ta mana to ai rasulullahi ina santa ce to rike kanta so in yana ga kamar ta tuba ne ta gyaru ko ta yi nadama yanzu zai zauna da ita haka ya rage nashi zaɓinsa ne
to sai tambaya ta gaba da ta zo daga Nura Isyaku yake cewa assalamu alaikum da Allah malam me hukuncin wanda ya yi sallah a wajen masallaci alhalin kuma cikin masallacin bai cika ba
annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi wanda Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman faridin khalfa as-saffi illa fi as-saff babu sallah ga wanda ya fita ki hadewa da sahu shi dai ya shiga sahu da haka mutumin da ya ga sahu a masallaci bai cika bai tsaya waje sallah ba ya shi da sallah
da sai tambayar Mikael Umar Muhammad ita ma tana kusan kama da waccan amma shi yana cewa ne menene hukuncin kafa wani sahu a bayan wani sahun misali sahun gaba bai cika ba a kafa wani sabo
ka'ida sai sahun gaba ya cika ake sabon sahu sahun gaba sannan mai bi masa sannan mai bi masa za ka kafa sabon sahu sahun gaba bai cika ba kuskure ne
ta sai mai tambaya na gaba shi kuma wato alamin sa'id ahmad yake cewa malam da gaske ne kowa da kasar kabarinsa ake halittarsa
ban san wannan ba ban san inda aka samu wannan ba allah subhanahu wataala ya gaya mana mutum dan adam na farko ya halicce shi daga turbaya wani dan adam na farko kenan ya yi wannan su na khalaqnakum min turabin sannan kuma sauran yan adam aka halicce su kamar da ya bayani summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin wa nuqiru fil arham ma nasha so ubangiji subhanahu wataala ya halicce dan adam na farko daga kasa sannan kuma waja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sauran kuma ya'yan dan adam aka haife su aka halicce su daga daga ainihin dugon mani. So wannan shine abin da Al-Qur'ani ya faɗa, amma maganar cewa daga kabarin sa kasa kabarin sa wannan ban san inda ya samu ta ba.
To sai wannan tambayar ita kuma take cewa yayi matsayin wanda ya kasa cikawa Allah alƙawarin da ya daukar masa tsakanin sa da shi.
To idan yayi bakance, yana nufin yayi bakance cewa in Allah ka bani abu kaza, ko yana cikin wata damuwa ya ce Allah in ka yaye min abu kaza zan yi kaza, ya ce zan yi sadaka, zan yi umara, zan yi waye, ya dai faɗi wani abin da yake ganin ibada ce zai yi, sai kuma Allah ya yi masa abin da ya roƙa kuma ya ƙi. So yana nan kansa abin da ya yi alkawari ɗin nan bai yi ba, ana bin shi, in mutuwa yi ma ana bin shi, in azumi ya ce zai yi a biya sai an biya masa, in wata sadaka ce zai ce zai yi ya mutu bai yi ba, to Ubangiji Subhanahu Wataala zai tambaye shi ranar gobe kiyama. Sai dai idan su magadan sun ga za su biya masa, su ma suka biya masa, to amma dai wannan alkawari yana nan a wuyansa.
Da sai saƙon Hamisu Hamza Kano yake cewa malam ina hukuncin ci ko kuma sha a tsaye?
Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sha a tsaye, ya ce na hara sulani shuraba ka'iman, mutum ya sha a tsaye. Akwai hadisi na kisila ya shiriban na ahadukum ka'iman, kada ɗayanku ya kuskure ya sha a tsaye, yana cikin sahih Muslim. Akwai ƙarashin sa faman shariba ka'iman falyastaqi, bai inganta ba cewa wanda ya sha da gangan a tsaye to ya amayo da abin da ya sha, amma dai ya la ya shiriban na ahadukum minkum ka'iman, yana nan sahihi ne a cikin sahih Muslim, kada ɗayanku ya kuskure ya sha ruwa a tsaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Huraira bashi nono zai sha a tsaye, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuguna, kana son ku sha da wannan magen? Ya ce to faqal shariba, ya sha a tsaye ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka so wannan magen ku sha tare? Ya ce a. Ya ce to shariba ma'aka man huwa sharrun minhu zaka shaytan, ka sha da wanda ya fi shi sharri shine shaydan. To da wannan ne wasu suke ganin bai kamata ko bai halatta mutum ya sha wani abu a halin yana tsaye ba, in yayi haka to ya sha tare da shaidan. To wasu kuma suna ganin makaruhi ne ba haramun ba ne, makaruhi ne ba kyau, amma dan mutum ya sha ba za a ce ya aikata haramun ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam a tsaye, an kawo masa ruwan zamzam ko ya ji gindirijiyar zamzam ya sha ruwanta a tsaye. To wasu malamai suka ga cewa to ai wannan ba zai iya wato kore wancan hanin ba, saboda shi umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko haninsa da ya yi yana shafar kowa daga cikin al'ummarsa, amma aikinsa yakan iya taƙaita a kansa. Wato idan aka samu ya yi wani aiki sannan ya ba da wani umarni da ya saba wa shi aikin da ya yi, aikinsa khususiya za ta shiga, amma maganarsa ku yi kaza ko kar ku yi kaza, wannan kanun ne, am doka ce ta kowa da kowa, saboda haka ya kamata a kalle ta ba a kalli aikinsa ba. Aikinsa akwai khususiya, amma a maganganunsa da zai ce yi kaza bar kaza, a nan babu khususiya a ciki, doka ce yake kafa wa mutane. Kuma sannan suka ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya sha a tsaye ai an shi an cire rabon shaidan daga jikinsa, dama an cire masa rabon shaidan tun yana karami. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani ɗaya daga cikinku face tare da shi akwai qarin, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin, babu wani da ke ɗaya daga cikinku face akwai wani shaidani tare da shi. Suka ce ya rasulullahi hatta an wala anta, har kai ma? Ya ce i har ni ma, illa annallaha a'anani fa aslama fa la ya'muruni illa bi khair, sai dai ni Allah ya umarci ya taimake ni akan sa ya musulunta, fa aslama ko fa aslamu, ni ina kubuta daga wajensa, don haka baya umarta na da komai sai alkhairi. Kaga shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta, amma kai da ni da sauran mutane iranmu ba mu da wani labarin cewa mu namu ya musulunta, har mun sha a tsaye shi ba zai yi mana wannan katsalandan din ba. Don haka kaga shi illar da ta sa ya hana shi babu tare da shi, ba rabon shaidan tare da shi, barantana shaidan ya sha wani abu tare da shi, kai kuma ba a ce an cire maka rabon shaidan din ba. To an tambayi wani daga cikin sahabbai, ba zan iya tuna shi yanzu ba, game da ci, sai ya ce zaka ashar, ai cin ma ya fi muni ma, in har za a ce karka sha a tsaye, wani sha yana da sauki, to kuma ina za a yi barka ka sha ka ci a tsaye? Wato sai ya yi kiyasin ci akan sha, amma nasin da ya zo akan ci akan sha, so rashin shan a tsaye ya fi ya fi kwanciyar hankali sama da kasha a tsaye tunda labari ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar labari kuma la yadkhuluhu an-nasakh yace in ka sha a tsaye shaydan zai sha da kai wannan labari ne labari naskhu baya shigansa al-akhbar la yadkhuluhu an-nasakh abinda ake samun naskh shine al-awamir so maganar masu hanawa gaba daya tafi karfi ta fuskar dalili
ta ce sakon Muhammad Bello yake cewa malam ya hukuncin wanda ya gina asibiti da kudin da ya fitar na zakka maimakon ya raba wa talaka kudin
ba haka aka ce ba zakka Allah ya raba ta ya ce ga wadanda za a ba innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha zuwa karshe al asnafu thamaniya da ake fada dangogi guda takwas har ma Allah subhanahu wataala ya bude ayar da adat ta hasr adatul hasr wanda ake ita ce innama tana nufin waɗannan abubuwa kadai da aka ambata su ake bawa zakka to kaga an lissafa 1 2 3 har zuwa 8 to sai wasu suka ce wa fi sabilillah ana nufin komai ma kawai kai fi sabilillah to wannan fassarar wa fi sabilillah cewa ana nufin komai kai dan Allah da zakka to ta rushe waccan lissafin da aka yi in har komai da fi sabilillah zaka fi da mu zakka kai ai amfani da zakka a nan gurin to lissafin da aka yi mai amfanin sa sai kawai Allah ya ce innamas sadaqatu fi sabilillah shikenan kaga talakawa sun shigo miskinai sun shigo wannan al-garimina sun shigo ibn sabil ya shigo komai da kake so ya shigo dan Allah ya shiga ba buƙatar ai ta sanawa daya har zuwa takwas shi yasa fassarar fi sabilillah ka bude ta to kana rushe shi yasa malamai wanda suke masana na kware muhaqqiquna suka ce fi sabilillah ala nafin jihadi sai Imam Ahmad da ya kara haji saboda shi ma haji akwai hadisin da yazo akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa itlaqin cewa fi sabilillah saboda ka sai ya kara haji a ciki zaka iya biya wa mutum haji a cikin kudin zakka wanda waɗannan abubuwa to duk wani abu da kaje kai zakka sa ta ba a mahallin ta ba saboda ka abin da ya shafi gina makarantu abin da ya shafi gina masallati wannan ka ware masa kudin sa daban kai ka karka daukan kudin da aka ce a bawa talakawa saboda su toshe yunwa cikin su kawar da abin da yake ya zama kai in ka tara ba za ka karka ba su sai dai karka gina masallaci kana sa sunan babanka sunan babarka sunan waye kawai zai ji labarin kana gina masallaci alhalin kudin talakawa ne wanda Allah ya ce a ba su baka ba su ba dan wasu da yawa sukan yi wannan dabarar maimakon su ba wa talakawa haƙƙin su sai su aje sai dai su riƙa wani gine-gine ana ba da labarin ayyan shi yayi masallaci kaza shi yayi kaza shi yayi kaza yana tunanin in ya raba ya ba talaka nan wannan sunan nashi duk ba zai riƙa bayyana ba dan ya ba talaka ya je ya biya buƙatar sa ba za a ganin tambarin sunan shi a cikin talaka yana yawo da shi ba amma in ya je ya katon masallaci to har abada za a riga cewa wane ne ya gina shi to shi kuma wannan shine abin wannan sadakar zaria ka yi ta da wasu kudaden naka amma ba da kudin zakka ba
to sai sako na gaba yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta menene ingancin maganar da mutane ke yi fadi cewa zato zanubi ne ko da ya kasance gaskiya daga Shamsu da Latu Bubu Gaji
wannan ba hadisi bane ba kuma magana ce mai kakkiya ba magana ce bata ma miƙe ba a sikelin maganganu na shari'a saboda zato akwai inda ake son shi akwai inda ake son ka yi kyakkyawan shine kyakkyawan zato shi walau la in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira zace ina ma lokacin da kuje ana yaba didi ana fadar rai din nan mu'mine sun yi wa kansu zaton alkhairi ashe kaga zato na alkhairi shi ana son sa in ka ce zato kawai duk zunubi ne ko da ya zama gaskiya wannan ba daidai bane abinda ba a so shine mummunan zato kaga wani abu kai masa mummunan zato Allah subhanahu wataala ce ishtanibu kaseeran min adh-dhanni bai ce ishtanibu kullu adh-dhanni ba sai ce inna ba'dha adh-dhanni ithm ku nisanci yawaicin zato so mun wani sashi na zato wani bangare na zato kaga ba duka zato ba amma kai ka ce zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya wannan ba daidai bane
ta sai Safiyanu Mustapha Bari yake cewa malam ina son ƙarin bayani game da sharɗan da suka zama wajibi akan masu zama a gefen hanya
hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake hana sahabbansa zama akan hanya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa su ne ku guji zama akan hanya. Sai sahabban suka ce ya rasulullahi ma lana min majalisina but natahaddathu fiha, majalisan mu ne a gurin da muke zama mu yi hira kuma ce mu daina zama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa idza abaitum illa aljulus fa'tu at-tariqa haqqahu, in kun ce ba za ku zauna ba, ma ba za ku daina ba, sai kun zauna ku ba wa hanya haƙinta. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah, ce to me haƙin hanya ya malikin Allah? Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su gaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Gaddul basar shine kame ido, kame gani, su kame ganin su, kada su rika sakin idanunsu suna kurawa matan da suke wucewa ido, su wucewa su bita da gani kallo. Wannan ba su kiyaye haƙƙin hanya ba, ya zama na za su kame ganin su daga matan da suke gittawa, shine kaful basar wa kafa bin gaddul basar wa kaful adha, in kun ga wani abu da zai cutar to ku kokari ku hana, kun ga wani an aji an yadda wani abu zai cutar da masu wucewa ku kawar da shi, kun ga ana wani rigima ne ta taso ku harama fada, duk da wani abu da kusan masu wucewa za su cutu da zaman ku da zaman sa a gurin, to ku kokari ku gyara kun kawar da shi, wannan haƙƙin hanyar da za ku zauna ku yi hira a kan. Sannan abu na uku shi ne raddus salam, duk wanda zai muku sallama wajibi ku ansa masa, duk wanda zai muku sallama to dole ku mayar masa. Sannan wal amru bil ma'ruf, in kun ga wani abin da ya kamata a yi shari'a ta ce a yi amma masu wucewa ba sa yi ko wani ya zo bai yi ba, to ku umarce shi da kyakkyawan abu. Mace ko kaga ta fito tana tafiya ba sutura ta kware, ku yi mata nasiha ta rika shiga ta rika hijabi, wani ko zo ko wani zo wuce ku ga yana zukar ta ba, ku kirawo shi ku ce da shi wannan ta ba da yake sha ba ta da kyau haramun ne ya daina. Wani ko gani da wacce suna yin wani abin da bai dace ba a hanya ku hana su, wato dai ku zama kuna umarni da keke abu kuna hana mummuna. Wannan su ne haƙƙin da za ku kiyaye na hanya, in ka saba za ka kiyaye wannan ba to zaman daɓe ko zaman benci wannan ba naka bane, dole ka kiyaye wannan su ne wanda annabi ce sahabbai sun ce su za su zauna suna hira ba inda za su je, annabi ce to dole ku ba hanya haƙƙinta, suka tambaye shi kuma ya gaya musu wannan. Haka waɗannan su ne haƙƙin hanya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai riwayar Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsinul kalam, ku kyautata magana, in wani ya yi muku magana ko ya zo yana tambaya to ku yi masa magana mai daɗi, tambaya yake gana neman ku yi masa kwatance, ku yi masa kwatance, to zama da dai mu'amalar ku da masu wucewa ta zama mai kyau ce.
Ta sai sakon Isyaku Ila Ahmad yake cewa assalamu alaikum malam, shin wajibi ne ga manomi sai ya fitar da sadakar mudu ɗaya a dukkanin buhun amfanin gonar da ya samu?
Abinda ake yi shine idan mutum ya yi noma ne na damana to zai ba da ushiri na abin da ya noma, to ɗaya bisa goma na abin da ya noma, idan ruwan sama ne kuma shi ma sai ya kai nisabin shuka wacce ake fitarwa da zakka shi ne khamsatu awsuq, da kai wasuƙi biyar, wasuƙi kowane wasuƙi ɗaya shi ne sa'i 60, sa'i takdirin sa'un nabawi an yi saɓani wajen takdirin, amma dai abinda aka ɗan samu aka kwatanta sa'i guda na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kamar kilogram uku, to kaga a cikin wasuƙi biyar shi ne sa'i 60 abinda 60 sau biyar shi ne 300, to sa'i 300 ɗin shi ne kilogram 900. Sauraka idan abin da ka noma ya kai kilogram 900, idan har noma ne na damana to za ka ba da 1/10, in kuma noman rani ne to za ka ba da 1/20 shi ne nusful ushri, za ka ba da 1/20, so ashe ba kowane noma ba duk ƙanƙantarsa za ka fitar da abin da, don ka noma buhu ɗaya buhu biyu wannan ba zai kai kilogram 100 ba ka auna in ya kai wannan awan sai a fitar masa da zakka
to sai sakon da yazo wannan daga Awal Alhassan garar Tambarawa yake cewa mallam yana neman karin bayani akan mashi'a kadariya ko shar'iyya
to mashi'a kadariya sace irada kadariya shine qada qadari shine abinda ubangiji subhanahu wataala ya ga dama abin nan mashi'a shar'iyya nake so in ce mashi'a shar'iyya shine abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama kuma abin nan yana son shi ya yarda da shi kamar misali ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ka musulunta ko ka zama musulmi ya ga dama ka tashi kai sallah ya ga dama kai azumi wannan mashi'a sai kuma shar'iyya saboda abinda kai din daman shari'a ce ta yarda da shi mashi'a qadariyya kuma shine abinda kai Allah ya ga damar aukuwarsu tare da kai amma abun baya cikin abinda Allah yake so kamar kafircin kafiri kafircin kafiri ya auku gashi nan kafiri ne Abu Jahal ya mutu kafiri mashi'a ce qadariyya amma ba shar'iyya ba saboda kafircin sa ba Allah yana baya son shi yake yi ba ko mai saban Allah ya saba wa Allah mashi'a ce qadariyya amma ba shar'iyya ba ba shari'a ba shi dan adam har kullun yana duban mashi'a shari'a ne ba qadariyya ba kada ya rika ganin cewa ai duk abin da nayi haka Allah ya ga dama in yi a'a kai an umarce ka ne da ka dubi mashi'a shari'a ba mashi'a qadariyya ba kafirai mushrikai su ne suke cewa da Allah bai ga dama ba ai ba za mu yi shirka ba law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba kaga suna daukan mashi'ar duk wata mashi'a shari'a ce ma'ana Allah yana santa tare da cewa ba kowace mashi'a bace Allah yake santa yana kaddara ta amma ba lalle yana santa ba
to sai al'ubalele da yayi tambayi kusan guda uku zan ce kenan yake cewa tambayar sa shine shin gaskiya ne Sahih al-Bukhari ba shine asalin sunan da Imam al-Bukhari ya sa wa littafin sa ba
na'am Sahih al-Bukhari wannan takaita sunan ake sunan littafin sa al-Jami' as-Sahih الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وانا شيني دو سناني الجامع الصحيح المختصر المسند الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه دو سناني سيما لبسك تقعي تاشي سيأتي مثلا صحيح البخاري وأتي مثلا الجامع الصحيح قوي so wannan shine sunansa
to sai tambayar sa ta biyu ce menene bambancin tajridus sarih da kuma sahih al-bukhari
tajridus sarih wani hadisi ne aka rairayo na bukhari yakan kawo hadisi ya maimaita su a gurare daban-daban wani hadisin zai kashi ma wani guri ya kai guri 10 wani guri 7 wani guri 5 yakan maimaita saboda dalilan da sassa ya maimaita saboda hadisin ya kunshi abubuwa daban-daban zai fito a sallah hadisin zai iya fitowa a babin zakka zai iya fitowa a babin to zai maimaita shi duk inda bukatar ya sake maimaita shin ta taso to shi mai tajridus sarih shine Imam az-Zabidi Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi shi abinda yayi shine sai ya rairaye waɗanda suka maimaitu sai ya cire su sai ya bar kawai hadisan in ya faɗe shi sau ɗaya to zai sake maimaita shi ko da Bukhari ya maimaita shi haka Bukhari ne amma yayi tsakuransa za ka yi shi tsakuri ne mukhtasar ne
to sai tambayar ta karshe yake cewa shin gaskiya ne Imam al-Bukhari ba Balarabe bane
Imam al-Bukhari ba Balarabe bane Imam al-Bukhari ba Farisi ne ya musulunta a hannun kabilar Jufiyyin shi yasa ake jingina shi zuwa ga al-Jufi amma wasu kakannin sa ma na can saba musulmi bane aka ce Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizba ibn al-Mughira ibn Bardizba kaga kakansa Mughira shine wanda ya musama shi Bardizba din ai kaza da sunan nashi ma na Farisawa ne so kakansa na nawa kenan Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira kakansa na hudu ba musulmi ba kakansa na uku shine musulmi
ta sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam menene ingancin yin suna a masallaci shin annabi da sabansa suna yin suna ne a masallaci ko kuwa idan ba sa idan Allah malam ayi mana bayanin yadda suke idan an yi musu haihuwa daga Awal Hassan Faki Abu Abdullah
to shi suna mutane su a ce suna kamar wasu ai wani ayyuka ne za a zauna ai kai a dauko wannan a hada wannan shi fa suna shine in aka haifa maka da ka zaba masa suna kai masa yanka kai masa aski kai sadaka da wani abu da Allah ya hore maka shi ka auna abin da a wancan lokacin ana auna sumar da fidda wato azurfa sai a bada sadakarta amma yanzu ba duba ba mu mu'amala da wata azurfa sai ka kintace wani abu ka bada sadaka yanka shine sire suna kwana na yini na bakwai kai masa yanka in mace ce ka yanka namiji ne ka yanka rago biyu in mace ce ka yanka rago daya wannan shine suna duk wani abin da za a fada ko za a zo a yi na addu'a kwana wannan duk baya da ba in ka dauko littafin da suka yi magana akan suna aqiqa duk ba za ka ga wannan ba za ka ga wani liman ba za ka ga wani masallaci ba za ka ga taron jama'a ba wadannan abubuwan kawai za a yi maka bayani wannan duk wasu bukukuwa ne wanda suka shigo daga baya ba su da alaka da shi karan kansa suna din so lokacin da aka yi maka aihuwa dan ka hadu da abokinka ka gaya masa cewa an mun haihuwa ji a yi ma yaro addu'a shikenan ya ziyarce ka gida ne ka dauko masa yaro ka bashi masa addu'a shikenan ba buƙatar a tara mutane ko a je masallaci ba a sallah asuba a tsare mutane a ce a zauna za a yi suna ba duk ba buƙatar wannan ko a ce shi sunan ba zai yi ba sai da liman ta yadda in liman kun bata da shi ya ce ba zai zo yi maka ɗanka suna ba duk wannan bai taso ba sunan waɗannan abubuwan da na faɗa maka su ne suna in aka yi wannan suna ya yi kuma yaro ya ci sunansa ya karɓi sunansa so ba maganar wani masallaci ba maganar wani liman shi wani addu'a kuma kowane lokaci ma aka za a yi maka addu'a da zarar aka haifi yaro shi kenan daga lokacin duk wanda ya sani ya an yi haihuwa zai iya yi masa addu'a.
Sai saƙon Kamilu Garba limanci yake cewa malam mutum ne ya yi kisan kai a gaban kowa sai aka kai shi kotu aka yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na wasu shekaru gashi yanzu har ya fito shi ne yake tambayar shin wannan hukuncin da aka yi masa ya wanke wani laifin nasu na kisan da ya
yi. Ba za ka sani ba me ya faru kisan ganganci ne ko ko a bayan je gaban alƙali ya kula ba kisa ne kisa hawa uku ne akwai kisan alkhata kuskure akwai kisan al'amd abin nan na ganganci akwai shubhul amd me kama da na ganganci kowanne kisan al'amd shine ake kisasi kisan khata diya da kafara kisan shubhul amd shi abin nan shi diya ce ake barwa mughallaza wato ka kaura da diyar ta yi alkali ya hada da ta'ziri ya kulle mai ci ko wani abu da sauransu so kai da za ka yi fatawa irin wannan baka san wani irin kisa ya yi ba tukunna sannan kuma da ya yi kisan kaddara ma na gangancin ne da gangan ya yi ba ta yi akwai afu idan ɗaya daga cikin magada ya ce ya yafe ko da in su goma ne ɗaya ya ce ya yafe to ba a da damar a yi masa abin nan sai dai diya ba da damar a yi masa kisasi a kashe shi sai dai a karɓi diya idan masu diyar su ma suka ce sun yafe to kuma ba yadda za ka ce dole sai an tare shi an karɓi masa diya so ba za ka iya cewa ya yi kisa kuma ka gan shi yana yau ba alkali ya sako shi ko wani abu ya za a yi za a ce maka ka bi shi ka kashe ba zai yi ba a yi maka fatawa so ba ka san ya abin ya kasance ba ba ka iya yanke hukunci akan wannan.
Ta sai saƙon Isiyaku Muhammad Lawan shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya mutu ana bin sa azumi shin za a rama masa ne ko kuwa ciyarwa za a yi.
Idan azumin farilla ne na Ramadan idan azumin Ramadan ne mutum ana bin shi saboda ba shi da lafiya ya rasu bai samu ya yi ba shikenan. Dama Allah cewa yi fa'iddatun min ayyamin ukhar ya rama a wasu kwanakin daban Allah bai ara masa kwanakin da zai rama ba za a kama shi da abin da ba a bashi iko a kansa ba. Idan azumin bakance ne to ya ci alwashi zai yi to wannan shine aka ce man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyuhu shine kai da kake magajinsa za ka yi masa azumi wannan shine amma in rashin lafiya yayi bai samu yayi ba ya mutu ba maganar cewa a rama masa azumi.
Sai Usman Muhammad yake cewa assalamu alaikum mallai ina so zai bude islamiya shin zai iya sa mata suna madrasatu muhammadu rasulullah
to wallahi ban san yadda zan yawanci akan ɗauko wani suna da zaka ga yayi wa abin ba da ake so girma ma madrasatu muhammadu rasulullah to amma ka samu wani suna ko madrasatu ulumus shar'iyya ko madrasatu furqan ko wani abu dai ko madrasatu iman ko wani abu dai ai zai fi abin nan.
Ta sai Abubakar Musa Umar shi kuma ya ce assalamu alaikum malam ya halatta mutum ya yi rubutu a social media wato don ya fito da wani abu da wasu suka yi wanda ba daidai ba domin nuna mutane gaskiyar al'amari?
Ma'ana ya faɗi aikin ya ce aiki iri kaza da ake yi bai dace ba bai dace wannan ba wani abu ai da ban masu azima haka suke da social media da jarida da kafofin watsa labarai na talabijin da radio da masallatai da mimbari a hudu ba ai dadaban don haka ake yi in kuma yana nufin ya kira sunayensu ya ce wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wannan bai dace ba wannan haramun ne.
Wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ina neman ƙarin bayani dangane da halaccin mace ta shiga masallaci a halin janaba.
To a ka'ida masallaci za ka shige shi da sunan ibada ai za ka shiga da tsarki janaba wani abu ne da ake ɗauke shi ba wani abu ne da ya fi ƙarfin a kawar da shi kamar misali ba kamar misali al'ada ba ce ta mata wanda ita tana da lokaci dole sai lokacin ya yi sannan ne za ta iya yin wanka so janaba wani abu ne da za a iya kawar da shi duk sanda aka so. So in dai ba larura ce ta zama mata tilas ba wani abu ne ta so da dole sai ta shiga masallacin ta ji ta yi wankan mu na kafin ta shiga masallacin me ya dalilin da za ta nemi fatawar ta shiga masallaci da janaba.
Sai tambayar da ta zo daga Ibrahim Ado Bibi wato babali da yake cewa hukuncin wanda ya riski kabbara ɗaya ta sallar janaza to ya zai yi cikon kabarorin.
Yana da zaɓi ko da ya kabar bari ɗin ba wai lalle sai ya tsaya a addu'a ya sa ya yi kabarorin da suka kuce masa ko kuma shi kenan ya yi sallama tare da liman duk wannan malamai sun faɗa.
Kuma Allah ya saka alkhairi. Yamma duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai dai kafin mu sallama kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin da ta hanyoyin da aka saba na 0805544413 da kuma 0701778442 sai kuma 0703640455 ko ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Muhammad Awwal Abdullahi da kuma Mujahid Jafar Fage sai Mustapha bin Adam Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. وَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا